بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da daren 24 ga watan Rabi'in Tsani, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 18 ga watan April shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 76 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu ainihin wato muna cikin kitabu at-tayammum. Wannan kitabu tayammum mun fara shiga shi, mun karanta ayar da malai ya kawo hujja da ita. Mun karanta ainihin hadisin farko, mun dan fara tattaunawa sai ainihin lokaci ya kure mana insha Allah. Kasantuwar an shiga farkon kitabu ne, za mu ɗauko daga farkon shi din insha Allah. Al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah yake cewa, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kitabu at-Tayammum wa qawlu Allah ta'ala, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المائدة. إمام البخاري كما يدي سابا أين هواتو أتكين وانا لتافي ناشمي البركة يكن أين هواتو فارد بسم الله سيدي يادا جنسي يدى ما سيري واير أين هواتو وانا لتافي suke ruwaitowa. Misali, a cikin nuskar da ke hannuna wadda riwayar Karimatu ce, wata babbar ɗaliba ce daga cikin ɗaliban Imam al-Bukhari, ta fara da Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauran ɗaliban al-Imam al-Bukhari irin su al-Mustamli, Abul Waqt, Kushmaihani, su kuma a tasu nuskar sai aka ga Kitabu at-Tayammum sannan Bismillahir Rahmanir Rahim. Ita Karimatu ita ce riwayata ta zo da Bismillahir Rahmanir Rahim Kitabu at-Tayammumi, kamar yadda kuka jina karanta. Sauran ɗaliban kuwa da ainihin aka sun haka. To za mu zo za mu tattauna wannan mas'ala insha Allahu ta'ala a cikin littafin Fathul Bari na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bari mu dan tattauna mas'ala a inda gashi yake cewa qauluhu babu at-tayammum. Da ya ce ɗin nan babu tayammum, haka shi Ibn Hajar tashi nuskar take. Gashi a ƙasa sai mai tahqiqin wannan nuska ta Fathul Bari Taba'a ta Darussalam yake cewa fi nuskati Sa'd Kitabu, a cikin ainihin nuskar da mai tahqiqin ya mata alama da Sa'd. Wannan wasu bayane ne na ilimin tahqiqi, sai waɗanda ke zuwa ajin ilimin mustalah da sauransu za su tsaya su abin nan. A cikin wata nuska an samu Kitabu at-Tayammum, ita ce nuskar da take a hannuna wadda ainihin na karanta. Amma a cikin nuskar da Ibn Hajar ya mata sharhi cewa aka ji babu at-tayammumi. Ina fatan mun gane. Gashi sai yake cewa al-basmalatu qablahu li karima wa ba'dahu li abi dharr wa taqaddama tawjihu dhalika. Yace nuskar da kaga ta fara da basmala din nan, to basmala nuska ainihin wato Karimatu ce. Nuskar da kuma Kitabu at-Tayammum ko babu at-Tayammum tazo, sannan sai aka samu Bismillahir Rahmanir Rahim, ita kuma ta Abu Dharr ce. Abu Dharr ba sahabi ba, cikin jeren giyar ɗaliban ne waɗanda na ayyana a ɗazu. To malam yace wa tayammum, abinda ake nufi da taimama fil lughati, a cikin harshen Larabci al-qasdu, nufi ake nufi. Qala imru'ul Qais, sai ya kawo daga wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya, Imrul Qais ya ce tayammamtuha min azra'atin wa ahliha, ko min azra'ati wa ahliha bi yasriba adna dariha nazra aliya. Ya ce aina nufeta tun daga azra'at wato har da ita da iyalanta da ita da danginta wato a inda suke zaune a Yathrib a Madina kenan yace gidansu kuma a iyakar bincike zaka ga cewa gidan in ka shiga Yathrib wato in ka shiga Madina gidan yafi na kowa nisa yana waka ne dangane da wata masoyiyar shi to sai ya amfani da kalmar tayammamtuha tayammamtuha me ma'anar tayammamtuha ai qasadtuha wato tun daga ainihin wato azra'at har zuwa ainihin Yathrib na ainihin nufeta don in je in ganta kenan kalmar taimama kamar yadda ranan na dan dako mana wasu daga cikin ayoyi waɗanda daga cikin su Allah yake cewa wala tayammamul khabisa kar ku nufi dukiya wadda take ta kazanta lokacin yin sadaka sai ku je ku dauka ku bayar ko kuma dukiyar da ba ta da kyau ko kuma abin da ba daidai bane ka dauka ka ainihin nufe shi wajen sadaka dan haka a takaice abin da kalmar tayammum take nufi a harshen larabci shine nufi wa fi shar'i amma a cikin shari'ar musulunci al-qasdu ila sa'idi limashi al-wajhi wal yadaini bi niyyati istibahati salati wa nahwiha wato mutun ya nufi wani fili domin ya shafa wa fuskar shi da hannayen shi da nufin halatta wa kanshi sallah ko kuma wata ibada makamanciyar sallah wa qala ibn sukait ko ibn sakit yake cewa qawluhu fatayammamu sa'idan da Allah yace ku nufi wuri din nan ai uqsudu sa'ida wato ku nufi wuri to zamu zo zamu tattauna mas'ala dangane da as-sa'id me ake nufi da as-sa'id domin akwai babi na musamman da al-Imam al-Bukhari zai kulla mana domin ya fassara mana hakikanin me ake nufi da as-sa'id at-tayyib din nan yace thumma kasara isti'maluhum hatta sarat tayammum mashul wajhi wal yadain bit-turab yace to kalmar asalin ta dai abinda ake nufi taimama ita ce nufi to amma a shar'anci abinda ake nufi nufin wuri mai tsarki don shafawa fuska da kuma ainihin tafukan hannaye to sai wannan ma'anar ta shari'a sai ta rinjaye har yadda da ka ce taimama ma ba a tunanin komai sai me sai shafar fuska da ainihin hannaye ba ma a tunanin waccan ma'anar ta harshen larabci ina fata an gane to mala yake cewa intaha fa ala hadha huwa majazun lughawi yace to a karkashin wannan kenan da ake ainihin cewa taimama a harshen ainihin wato larabci nufi a shari'a kuma tana nufin wuri mai tsarki domin shafar fuska da tafukan hannaye to kenan duk sanda aka ce wa taimama a shar'ance aka ce taimama zai zama kenan ya zama majazi ba hakika ba kenan domin yana bayuwa zuwa ga wata ma'ana wadda asali kuma a harshen larabcin ba haka abin yake nufi ba wa alal awwal huwa haqiqa shar'iyya amma an koma a ma'anar farko ita ce ma'anar cewa taimama a shar'ance ita ce shafar fuska da tafukan hannaye to sai zama wannan haqiqa ce ta shari'a kamar sallah ibada ce ta ruku'u da sujuda to yanzu mecece kenan wannan wato haqiqa ce amma ta shari'a kenan da za a dauko mutumin balaraban da ya rayu a jahiliya in aka ce mishi sallah ba zai santa ba domin bai san wannan hakikar ta shari'a ba don a zamanin shi babu ita waqtulifa fi tayammumi hal huwa azima aw rukhsa malamai suka yi sabani game da taimama shin ita taimama tukuna abu ne wanda lallai ilalla ake neman ka da ka aikata shi ko kuwa abu ne wanda aka yi maka sassauci ainihin akan shi wato ana ganin ana jinjina maka abu ne wanda ka shiga halin kunci ne sai aka nemi cewa to ga abin da yake zai zama maka mafita dan haka wannan mafitan lallai ilalla inde kana son ka samu sassauci to ka ci ta ko kuwa asalin taimama kawai an kawo ta dan saukakawa ne to ma'ana wasu sun faɗi cewa azima ce wasu kuma sun faɗi cewa ainihin taimama sassauci ce sai ya ce wa fassala ba'dhum fa qala huwa da adamil ma'i azima idan ka nemi ruwa ka rasa to yanzu lallai ilalla taimama ta zama baka da makawa sai dai kai ta kenan walil uzri in kuwa ga ruwa amma kana da uzri kamar me kamar uzrin sanyi ko ba za ka kai zuwa ga ruwan ba to kuma a wannan hali sai zama rukhsa to sauki ne to jama'a kun ji wannan shine tafsili takaitacce wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah madaukakin sarki gafarta mishi yayi a cikin wannan littafi nashi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai kuma da yace qaulullahi ta'ala anan in kuka duba a tabi'ar Imam al-Bukhari ya saba kawo wani wawun wanda anan sai da Ibn Hajar ya tsaya ya tattauna dangane da shi, anan kawai cewa ya qaulullahi ta'ala. Ina fata an gane. Gashi haka yace fi riwayatil asili, a cikin riwayal al-asili, al-majrin Imam al-Bukhari ne wanda ya ruwaito wannan littafi da gare shi, yace haka yazo qaulullahi ba tare da wawun ba. Wa qaulullahi bi ziyadatil wawi wal jumla isti'nafiyya, wato a cikin riwayal asili ya zo da ainihin wa qaulullahi da tabbatar da wawun, a cikin riwayar sauran dalibai kuma babu ainihin wawun din. Ta iya yiwa ka ce yaya haka take faruwa ne? Eh, babu shakka, in ka dauki misalin da yafi kusa da kai sai ka iya gane haka. Malam Abubakar Gumi ya rubuta littafin Raddul Adhan, Allah ya tsawaita mishi rai, ya karanta littafin ya sauke ba so ɗaya ba so biyu ba. In ana wani karatun sai ka ji ya ce ku sa kaza, in ana nan sai ka ji ya ce ku cira kaza, to shine zai zama dalibi kaza yana nan sanda aka ce a ƙara wawun kaza, yayin da wancan dalibin baya nan. Sadda suka je suka bada labari, dukkan su kowanne tabbas daga malamin ne, amma malamin ya ga yanzu dacewar a sa wata wawun, a baya kuma yana ganin rashin dacewar ta. Ko kun fahimta? Dan haka abu ne mai sauki a iya fahimta shi insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan ainihin jumlar da yake cewa wa qaulullahi ta'ala sai zama sabuwar magana ce wadda ba ta da alaka da kitabut tayammum. Sabanin yadda a baya mun rinka bayyana taujihi irin wannan, a wata nuskar zai iya zuwa da wa qaulillahi, sai ya zama atafi ne kenan kitabut tayammumi wa qaulillahi. Kamar yadda wannan littafin zai yi bayani dangane da taimama, to kuma haka wannan littafin zai yi bayani dangane da maganar Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai yake cewa falam tajidu ma'an, da Allah madaukakin sarki yake cewa idan har ba ku samu ruwa ba, fatayammamu sa'idan tayyiba, idan ba ku samu ruwan alwala ba, to sai ku nemi fili mai tsarki, famsahu bi wujuhikum, sai ku ainihin shafawa wato fuskokinku, wa aidikum, da kuma hannayenku, minhu, ai daga wannan wurin mai tsarki. To za mu zo mu tattauna dalilin da ya tabbatar da wannan ba'un, da kuma dalilin da ya tabbatar da wannan kalma ta minhu, wadda in Allah so za mu zo mu tattauna a kan shin lallai ne idan ka bugo kasar sai ya zama akwai gugguɓin wannan ƙura a hannunka, ko kuwa ba lallai ba ne? Don sai da malamai suka tattauna waɗannan matsalolin, yanzu nan za mu zo mu tattauna su ba da daɗewa ba insha Allahu ta'ala. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنع عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الخضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، رضي الله تعالى عنها. يا أولي دعوة من عند الله. Wannan ainihin hadisin kamar yadda muka fara bayanin isnadin shi tun a ran nan mun bayyana Abdullahi ibn Yusuf, mun bayyana ainihin Malik, muna cikin bayani dangane da Abdurrahman dan Qasim ne a wancan lokaci, lokaci ya kure mana, wanda muka ce almajirin wato malamin Imam Malik ne, sannan kuma Imam Malik muka ce yana da wani almajiri mai suna Abdurrahman dan Qasim. Duk mun yi bayani, in ka koma karatu na baya za ka samu. Abdurrahman dan Qasim ya ce an abihi, ya karbo daga mahaifin shi, sunan mahaifin nashi Muhammad, takwara ne Abubakar ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi kuma mahaifin nashi Muhammad ya ce an Aisha, ya karbo daga kanwar mahaifi, wato yar mahaifin shi, ita ce as-sayyida Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Qalat na an abihi, ya karbo daga ainihin Al-Qasim, shi Abdurrahman ya karbo daga Al-Qasim, ko Al-Qasim dan Muhammad kenan. To shi Al-Qasim dan Muhammad yace an Aisha, ya karbo daga Aisha wato yar mahaifin shi. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qalat, ita Aisha tace kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ba'dhi asfarihi, mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyen da yake yi. Hatta idza kunna bil baida'i, har sai da muka ainihin wato isa al baida. Al baida din nan yana daukar ma'anoni guda biyu. Baida yakan dauki sanannen wuri, amma kuma wurare ne sanannu waɗanda kusan akwai su a kowane gari, kamar yadda tudun wada take a kasar Hausa. Akwai tudun wadar Dankare, akwai tudun wadar Zaria. To ire-iren waɗannan tudun wada, tudun wada, tudun wada Gusau, tudun wada, to baida yakan dauki haka. Dan haka idan dan Madina yace baida, to mutanen Madina sun san ina yake nufi, kamar yadda dan Zaria in yace tudun wada an san ina yake nufi, mutumin Gusau in yace tudun wada an san ina yake nufi, mutumin Kaduna in yace tudun wada an san ina yake nufi. Sannan baida yana daukar sai an wato an hau hanya ta Kanas, kamar kace zamu tafi Kano, sai da muka kama hanya ta Kanas, wato muka hau hanya daidai, to duk yakan ainihin wato dauki wannan. To amma anan Aisha tana bayyana wani abu ne wanda yake sananne gare su. Malam, don Allah ku yi hakuri, don Allah, don Allah, duk wanda baya ji ku bar shi don Allah. Allah kiyaye, Allah kiyaye. Shi yasa Allah ya taimake ni in gina darul hadisi, wallahi kowa sai dai je makaranta ta, wallahi tunda kuna da mugun taurin kai, wallahi ina tsammanin ko mai saurare daga nesa zai ce mutumin nan muskili ne, wato technical, in yace ka ba kawai abishi, amma kun kasa fahimta jama'a. Allah ya taimake ni gina darul hadisi, kowa zai je zai ga sharadi kware da gaske. To shine yake cewa hatta idza kunna bil baida'i, har sai da muka kai al baida, aw bi zatil jaishi, ko kuma har sai da muka kai zatul jaishi, in qata iqdulli, sai abun wuya na ya tsinke, zamu zo muje abun wuya ne za ta tafiya, sai ta tafi wurin yayarta Asma'u sai ta aro. To ana cikin tafiya an je daidai wannan wuri da take fadi, ko dai baida ko kuma zatul jaish, sai wannan abun wuya sai ya tsinke. Da ya tsinke ba a lura ba, ashe a wurin da aka fahimci ya tsinke, annan din ne ya tsinken, wato ana daukan ya tsinke a baya ne, ashe sadda aka ga bashi din nan anan ne ya tsinke, sai ya zirara kasar raƙumin, sai kuma aka kwantar da raƙumin akai ba a sani ba, sai aka fara tunanin ai ya tsinke tun a can baya ne, to sai aka tsaya anan, aka koma ana ta bin sahu, ana ta bincike. Shine take cewa in qata iqdulli, sai abun wuya na ya tsinke, fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alal timasihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsaya domin ainihin wato neman wannan ainihin abun wuya. Wa aqama an-nasu ma'ahu, sai mutane suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa laysu ala ma'in, sad idda suka tsaya din nan ba su tsaya a wuri da yake akwai ruwa ba, wato wurin babu wani gulbi, ba wani kogi kusa da wurin, wanda in alwala ko wankan janaba ko bukata ta kama za a yi. Fa'atan nasu ila Abi Bakr as-Siddiq, sai mutane suka je zuwa ga Abu Bakr as-Siddiq. Faqalu, sai suka ce ala tara ma sana'at Aisha, baka ga abin da Aisha ta ja mana ba. Ina ma'ana haka, aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wan nas, gashi yanzu ta tsaye da manzon Allah da jama'a a wannan wurin. Walaysu ala ma'in, wurin da suka tsaya babu ruwa. Walaysa ma'ahum ma'un, kuma babu ruwa da suka yo guziri tattare da su. Kun ji matsala? Idda suka tsaya ba kogi a wurin, sannan kuma ba su riga sun yo guzirin ruwa ba, balle a ce yanzu ruwan da aka yo guziri za a iya amfani da shi. Faja'a Abu Bakrin, sai Abu Bakrin ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wazi'un ra'asahu ala fakhidhi. Aisha ta ce manzon Allah yana sanye da kanshi akan cinyata, kad nama, yayi bacci, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wato in kun fahimci kamar yadda ne bayani tun farko, a inda abin ya tsinke annan ne aka fadaka, amma kuma sai ba a san cewa annan ne ya tsinken ba, sai daga baya aka gano, kamar yadda hadisin zai zo ya bayyana. Dan haka da ya tsinke yana wuyanta tana kan raƙumi, ya zirara ƙasa, sai aka shafa ina abun wuya babu, sai aka ce to a koma baya, sai aka kwantar da raƙumi anan, sai zan an kwanta akan abun wuya. A daidai sadda wannan abu ya faru, babu ruwa na guziri tattare da su, kuma inda abin ya faru babu ruwa a wurin, to yanzu me zai faru? Manzon Allah sai ga Aisha ta zauna, sai kawo kanshi ya dora akan cinyarta, sai bacci ya kwashe shi, ma'ana wasa sabon girki kenan, shi manzon Allah ma bacci zai yi. Faqala, sai ainihin wato ko sai Abubakar ya zo ya ce wa Aisha, habasti rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wan nasa, kin tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutane, walaysu ala ma'in, inda kika tare su din babu ruwa, walaysa ma'ahum ma'un, kuma babu ruwa tare da su. Faqalat Aisha, Aisha ta ce fa'atabani Abubakar, sai Abubakar yayi min fada, ya zarge ni, ya gaggaya min maganganu marasa dadi. Wa qala ma sha Allahu an yaqula, ya fadi iyakar abin da yaso ya fadi, hatta ko waja'ala yat'unni, sai ya rinka suka ta, ya rinka zunguri na. Yat'unu, idan suka ce ta hannu ko ta kafa ko da ice ko da wani abu, sai ka yi ainihin ainun damma. Idan suka ce ta baki ko ta rubutu, sai ka ce yat'ana, a sai ka sanya alkafa din fataha. Waja'ala yat'unni, sai ya rinka ainihin suka ta biyadihi, da hannun shi, fi khasrati, a kwankwaso na, yana zunguri na, ya nemin fada, yana zunguri na. Fala yamna'uni min at-taharruki, tace ba abin da ya hana ni motsi, illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala fakhidhi, sai dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance akan cinyata. Wato dukan da mahaifina yake min, ina jin zafi, amma me ya hana in gudu ko in yi motsi? Sai dan manzon Allah yana kan cinyata, dan kada in farka da shi, kar in farkar da shi. Ko Aisha ta san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين اصبح على غير ماء, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin wato farka lokacin da asuba tayi, sai dai kuma ya farka a inda babu ruwa. Fa anzalallahu ayata tayammumi, sai Allah ya saukar da ayat tayammama, fatayammamu, shikenan sai suka nufi wuri, suka je suka yi tayammama. فقال اسيد بن الحضيري, سي اسيد بن الحضيري صحابي ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr, ya ku mutanen gidan Abubakar, wannan ba ita ce farkon albarka ku ba, wato duk wata matsala da ta faru sai kuma ta zama albarka. Qalat Aisha ta ce fab'asna al-ba'ira, shikenan sai muka tashi raqumin, wato an yi nema har an gaji, sai aka tashi raqumi za a tafi, allazi kuntu alaihi, wanda nake akan shi, fa asabna al-iqda tahtahu, sai kuma muka samu wannan abun wuya a karkashin shi. Kun ga ikon Allah kenan, wannan yake nuna kenan duk abin da Allah bai sauka wa da annabi wahayi ba, ba zai iya sanin shi ba, domin in ba haka ba da ba ai wannan wahala ba. To amma kuma Allah ya sanya ayat taimama za ta sauka ne da wannan sababi. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan hadisi gaskiya yana da fa'idoji masu dimbin yawa, don haka yau kusan karatun mu duk akan shi zai kare daga cikin sharhohin da zamu karanto a tattakaice daga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin wannan ainihin wato littafi nashi, insha Allahu ta'ala. cikin wuraren da ya magana dangane da waɗannan matsaloli da ke cikin wannan hadisi yace qala ibn abd albarri fi at-tamhid al-imam abu umar ibn abd albarri ya fadi a cikin littafin shi at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal-asanid sarki muhammad al-khamis sarkin kasan maghrib wato uban wannan na yanzu kenan yasa aka buga wannan littafi yau kamar shekaru 40 da suka wuce mujalladi 27 shine sharhin muwatta wanda ba a taba wa muwatta sharhi irin shi ba kuma har zuwa yanzu muwatta bata samu sharhi irin shi ba kuma wannan sharhi ne yayi shi ala tariqatil qudama a bisa tsari na malaman da sune malaman da ba su da kasalar karatu domin ba ya bi babukan muwatta bane yana sharhi a yana tattaro malaman imamu maliku ne ya nemi su babi da gwargwadon yadda suke misali hadisan sa'id ibn al-musayyib waɗanda maliku ya rawaito a muwatta sai ya tara su wuri ɗaya sai musu sharhi gaba daya sai ya dauko hadisan wani sai musu sharhi sai ya dauko hadisan wani sai musu sharhi to amma an samu manyan malamai sun rinka bi kuma suna jeranta wannan sharhi a gwargwadon babukan ainihin muwatta amma dai asalin shi yadda ya nashi aikin kenan akwai babban malaminmu ya rasu a Madina mai suna Al-Qadi Atiyya Muhammad Salim ya rinka karanta muwatta yana bi yana tsuntsuntuwa daga cikin wannan sharhin kasar dubu ya fassara muwatta da shi kasar dubu ya wa muwatta akan haka ina fata an gane Al-Qadi Atiyya Muhammad Salim mutum ne mai barkwanci yana limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan yana alƙalanci asalin shi mutumin ƙasar Masar ne rannan garam sai ce zai karantar da muwatta sai ma'aikatar waqafi sai ta kira shi ta ce dama ga wani bawan Allah ya aje maƙudan kuɗi ya ce ran da duk aka samu wani zai karantar da muwatta to a rinka bashi allowance daga ciki har ya sauke muwattar wato abin da ya faru yana limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuma alƙalanci sai gwamnatin Saudi Arabia ta ce ba zai wuya ci albashi biyu ba sai ya zaɓi ɗaya daga cikin ayyukan ɗaya yayi lillahi khalisan mukhlisan ɗaya yayi lillahi khalisan mukhlisan ana bashi salari wanne zai zaɓa sai ya zaɓi alƙalanci a rinƙa biyan shi limancin da yake masallacin Annabi ba za a biya shi ba to da yake mai barkwanci ne kamar yadda nace da yazo sai ne wa dalibai abin nan yace to shi al'amura sun rikice mishi a Madina albashin shi ya ragu yanzu kaza 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 yana ta dan mita dai amma barkwanci raha yake yi ana nan da ya saka karatun muwatta sai waɗancan ma'aikata ta hukuma waqafi da ta kira shi ta gaya mishi kaza kaza sai ya ta murna akan haka shikenan sai yazo sai yace to Allah ya canza mishi da abin da yafi abin da ya hakura da shi a da wato waqafi wani abu ne wanda ake kwadaitar da musulmi a kai me bambancin waqafi da sadaka waqafi shine sadaka ce wadda za a dade ana moriyarta ita ce bahaushe yake cewa sadaka mai gudana haka tazo a hadisi ma ka gina masallaci ko makaranta ko wani abu wanda za a ci gaba da cin moriyar shi to me yake faruwa akwai mutane da suke aje kudi sai ya ce ga kudi nan ya aje miliyan 50 a ci gaba da juya su ran da duk wani malami ya sa karatun littafi kaza to kawai a ringa daukan allowance ana bashi daga waɗannan kuɗi har ya sauke littafin ba zuwa za a yi a sanar ba za a bar maganan ne shiru ana nan cikin malaman aka ji wani ya sa wannan littafin sai ma'aikatar waqafi sai ta gayyato shi ko ta je ta same shi to shine da ya ji an sa mishi wannan allowance din shine yace to lallai kam zai yi sharhi yace zai ta jan sharhin saboda ya dade da cin albashi dade na cin albashi shi yasa yayi kasar dubu yayi har kusan rasuwar shi da ina jin shekara 5 sannan ya sauke shi ya rasu abin nan kusan shekara 8 da suka wuce 2000 daidai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to Ibnu Abdul Barri ya fadi a cikin wannan littafi nashi mai suna At-Tamhid yace yuqalu innahu kana fi ghazati banil mustalib an ce wannan yaki ya faru ne a yakin Banil Mustaliq wajazama bizalika fil istizkar sai Ibnu Abdul Barri anan kun ga yace yuqalu ko to amma da yazo cikin ɗaya littafin shi mai suna al istizkar fa yanke sai yace haka ne ma kawai me bambancin littafin al-istizkar da littafin at-tamhid? Littafin at-tamhid sharhi ne na duk abin da ya shafi muwatta. To daga ciki sai Ibn Abdul Barri ya bi mas'alolin fiqh na Malik da Shafi'i da Imam Ahmad, sai biya tsuntsunto su sai ya tattara su a wuri daya, sai aka buga su a mujalladi 10, sai ya sa mishi al-istizkar. Menene fi, menene fi fuqaha'i al-amsar? Ma'ana wannan fahimtoci da fatoyin su Imam Shafi'i da Ahmad da Imam Malik su ne waɗanda ke cikin littafin at-tamhid, su ne ya ware wuri guda matsalolin fiqh din, sai ya sa aka buga. To da ya zo cikin wannan littafi yanke, sai ya ce ai ma wannan matsalar da Aisha take faɗi ta faru ne a yakin ghazwatu banil mustaliq, wa sabaqahu ila zalika ibn sa'd wa ibn hibban. Akwai manya-manyan malaman tarihi guda biyu waɗanda suka rigaye shi da haka, da al-Imam Ibn Sa'ad da kuma al-Imam Ibn Hibban, dukkansu sun tabbatar da cewa wannan tsinkewar abun wuya Aisha ya faru ne a yakin banil mustaliq da aka je. Wa ghazati banil mustaliq, yace to wannan yaki kuwa hiya ghazwatul muraisir, shine kuma dai ake kira ghazwatul muraisir, kamar yadda ghazwatul ahzab ana kuma kiran shi ghazwatul khandaq. Sai yace wa fiha waqa'at qissatul ifk li Aisha, a cikin kuma wannan ainihin lokacin yaki ne matsalar iski ta faru ainihin ga Aisha. Sai yace wa kana ibtida'u zalika bisababi wuqu'i iqdiha aidan, yace to ita ma kuma wannan hadisatul ifki ta faru ne sakamakon tsinkewar abun wuyan nan na Aisha. To sai malam yace fa in kana ma jazamu bihi sabitan hamala ala annahu saqata minha fi tilka safara marratayn li ikhtilafi alqissatayn kama huwa mubayyan fi siyaqihima, idan har abinda malaman nan suka fadi cewa dukkan ainihin wa a wannan yaki abun wuyan Aisha ya tsinke, to ya nuna abun wuyan ya tsinke so biyu kenan. To amma wannan magana da suka fadi ba daidai bace, abun wuyan ya tsinke so biyu amma ba a yaki daya ba, a yaki biyu, a tafiya biyu ne. Dan haka Ibn Hajar yace fa in kana, in har abin da suka fadi yanke din nan haka ne, to ya nuna a cikin tafiya daya so biyu kenan abin ya faru. To sai yake cewa wastaba'ada ba'd shuyukhina zalika, amma an samu wani daga cikin malaman mu yace a'a wato haka ba daidai bane. Qala yace li'anna al-muraisi' min nahiyati makka ma baina qadidin ko qudaidin was-sahil, yace domin ainihin ita muraisi' tana tsakanin makka ne da kuma ainihin qadid da kuma ainihin bakin ruwa, wato bakin red sea wajen jidda kenan. Wa hadhihi al-qissa, ita kuwa wannan qissa min nahiyati khaybar, wajen khaybar ne ta faru, wajen madina kenan. Liqawliha fil hadithi, saboda ita da kanta a hadisin tace hatta idza kunna bil baida, har sai da muka zan muna wajen baida, aw bi zatil jayshi wa huma bainal madinati wa khaybar, wadannan wuraren da ta fada gaba daya suna tsakanin madina ne da khaybar. Kama jazama bihin nawawi, kamar yadda nawawi ainihin ya yanke. Qultu, sai nace wa ma jazama bihi mukhalifun lima jazama bihi ibn al-tin fa innahu qala al-bayda hiya dhul hulayfa bil qurbi min al-madina min tariq makkah, qala wa dhatul jayshi wara dhul hulayfa, wa qala ibn adi ibn wa qala abu ubayd al-bakri fi mu'jamihi al-bayda adna ila makkah min dhul hulayfa. Abinda yasa na tsaya na karanta mana wadannan asalin matsalar da ta faru, wato maganar da nake muku ishara a dazu, tudun wada ga dan zari in yana fadi ya san ina yake nufi, ga dan Kano ya san ina yake nufi. Matsalar ita ce da Aisha tace hatta idza kunna bil baida, sai wannan yace to ai wannan yana nuna kenan a Madina ne, don baida a Madina take. Me yasa iyakar sanin shi a ina baida take? A Madina. Sai wani yace to ai kuma abin nan da ya fadi kuma wani kuma ya nuna akasin haka ne, domin kuma ita baida din tana nan hanyar ainihin makka daga Madina. Wato asali idan ba kana karanta littafan da malamai suka yi akan tarihin garuruka ba, to za ka rinka shiga rudani irin yadda za ka shiga rudani game da sunaye in ba ka karanta tarihin malaman hadisi. Sai ka ga sunan mutum biyu yayi daya, sai kaga sunan gari daya yayi daya, to akwai abubuwan da za su sa ka gane. wannan wani suna ne wanda yake kusan ko ina akwai shi a gari, kamar yadda ne magana tudun wada. To sai ka yi kokarin gane me magana san da yace da muka iso tudun wada, to sai ka gane me maganar dan wannan gari ne, kuma ko zaka iya kokarin gano san da yake wannan maganar a ina yake, dan ta iya yiwa dan Kaduna ne amma kuma yana Zaria. Kenan sai zama a wannan lokaci da yake cewa tudun wada ba tudun wadar Kaduna ba. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? A haƙiƙanin al'amari jama'a, wannan kissa ta faru ne a tafiya guda biyu mabambanta, kamar yadda ƙarshen ainihin sharhuhin da zamu karanta zai zo ya tabbatar mana insha Allah. Allah ya taimake mu. To sai malam yace a daidai inda kuma suka ce din nan walaisu ala ma'in, sun tsaya babu ruwa ko walaisa ma'ahum ma'un, kuma babu ruwa tare da su. Anan sai mana yace wa fihi itina'ul imami bi hifz huquqil muslimina wa in qallat, a cikin wannan akwai kula da liman yake yi game da haƙoƙi wato na musulmi, komai kankancin abun. Yanzu dan Allah ina abun wuya wanda zaka zo ka ji kudin shi bai kai ya kawo ba, amma abinda ake so shugaban musulmi ya bada muhimmanci game da dukiyar musulmi, komai rashin darajarta, komai kankantarta. Domin sai ya ce faqad naqala ibn battal annahu ruwiya anna saman al-iqd al-madhkur kana 12 dirhaman, dirhaman kudin shi daidai naira 12 ne ta Najeriya yanzu, naira 12. Abin naira 12 zai tsaye da banzon Allah? Eh, saboda musulmi ana son shugaban musulmi ya kula da haƙoƙin musulmi komai kankantarsu. Sai ce wa yaltahiqu bi tahsil adh-dha'i al-iqama lil-huquq al-munqati wa dafn al-mayyit wa nahwi dhalika min masalih ar-ra'iyya. To tunda har zai zama limamin musulmi zai tsaya ya bata lokaci a binciki wata dukiya ta musulmi daidai da gurgurdan abun wuya ko, to wannan yana nuna kenan haka duk wani abu wanda ya faru a cikin wata tafiya da ake, kamar ana cikin tafiya sai aka nemi wani aka rasa, to sai a tsaya hatta ya zo ya samu jama'a ko kuma a bi baya a je a gano shi. Ana cikin tafiya sai wane ya rasu, kada shugaban musulmi ya dauki wannan nan bai da muhimmanci ya ce wane ku tsaya ku rufe shi mu mun yi gaba. Kun san galibin wannan yana faruwa musamman wanda ya san tsarin yadda tafiyar convoy take yanzu. Ana tafiya yanzu da a ce wani bafade na sarki cikin shi zai murde, sarki fa ba zai tsaya bata lokacin shi akan cikin bafade ya murde ba. Ana cikin tafiya sai wani bafade ya mutu, sarki fa ba zai tsaya saboda wannan bafade ya tsaya ai jana'izar shi a wannan gari ba, gaba zai yi. Ko kun fahimta? To wannan ya saba mu sunna. A wane ne motar shi ta lalace a cikin tafiya kaza da ake, sai a ce to a tsaya har sai an ga cewa wannan mota ta gyaru sannan a tafi, ko kuma in za a bar mota a bar motar shi a tafi da shi. Wato dai ayi wani abu wanda zai gane an karrama shi, an bashi haƙƙin shi. Ba wai a ana cikin tafiya matsala ta same shi to sai a bar shi matsalar shi tashi ce. A halin kuma ana tafiyan nan wata bukata ta tasowa al'umma, za a iya dora mai wani nauyi na al'umma. Ko kun fahimta jama'a? To shine malai yake cewa lallai a tsaya a kula da wannan. Sannan sai yace wa fihi isharatun ila tarki idha'atil mali. A cikin wannan hadisi muna fahimtar ane mana nuni zuwa ga kada mu wulakanta dukiya ko mi kankantarta, dan yanzu dan wannan abun sai a ce da Allah a bar shi kawai. To amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin wannan dukiya ce ko da za a iya biya amma kuma ai an yi asarar ta ko, to a tsaya har a lalibi ina take. Allah ya taimaka. Sannan inda yace kuma fa'atan nasa ila Abi Bakrin, kun ga ai mutane da suka tashi kai kara wacece ta jawo wannan abun? Aisha, yarwa yar Abubakar. Dan haka sai mutane suka kai kara zuwa ga Abubakar. Malai yace fihi shakwal mar'a ila abiha wa in kana laha zawjun, a cikin wannan abu da muka karanta dalili ne akan za a iya kai mace kara a wurin mahaifinta koda tana da miji. Amma fa sai malam yace wa ka'annahum innama shakaw ila Abi Bakr likawni nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama kana na'iman wa kanu la yuqizunahu. To kamar a iya yuwa a ce ai abin da yasa basu kai karanta ga annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama ba saboda annabi yana bacci ne, kuma ya zo cikin hadisi zamu zo mu karanta anan gaba cikin sahihul bukhari, sahabbai ba sa tashin manzon Allah in yana bacci.
in har suna son tashin shi sai su rinka yin wani abu daban wanda wannan abin ne zai tashe shi ba wai kai tsaye ba kamar su koma gefe guda suna kabbara ko suna wani abu yanzu kabbara ce ta tashe shi ba ce mushi suka tashi ba ina fata an gane za mu zo mu karanta wannan to abinda malam yake cewa kenan in wance tai maka laifi ka iya kai karatta wurin mahaifinta ko da tana da miji amma kuma sai marmaza yake amma wannan ana fahimta ba zai iya zama hujja kai tsaye ba saboda ai annabi yana bacci ne to amma duk da haka sai malam yake cewa wa fihi nisbatul fi'li ila man kana sababan fihi liqaulihim sana'at wa aqamat wannan dalili ne akan danganta aiki zuwa ga wanda ya ja sababin abin yanzu Aisha ce tace ku tsaya ba Aisha ce tace ku tsaya ba amma ita ta sababa ko to da suka tashi kawai sai suka danganta da suka je kai karatta ga mahaifinta sai suka ce kaga Aisha ta tsaida mutane kaga Aisha ta tsaida manzon Allah a halin ba cewa ta tsaya ba amma ta ja sababin sai ke cewa wa fihi jawazu dukhulir rajuli ala ibnatihi wa in kana zawjuha indaha idha alima ridahu bidhalika wa lam yakun halata mubashara wannan dalili ne akan cewa kana da ya mai aure tana gidan miji zaka iya zuwa kai tsaye kai sallama sai ka shiga wurinta amma da sharadin in ka san cewa mijinta ba zai damu ba kuma a wannan lokaci ba lokaci ne na mu'amalar miji da mata ba ko mun fahimci wannan da kyau ina aka gane wannan shine gashi Abubakar ne Siddiq kai tsaye ya tashi ya tafi wurin Sayyida Aisha yana kuma horonta akan haka kamar yadda zamu zo mu ji waɗannan matsalolin da muka tattauna guda biyu suna buƙatar tafsili jama'a idan wance tai maka laifi haƙƙin kai ƙara yana ga mijinta haƙiƙanin al'amari sai in mijinta baya nan ko kuma wani abu da zai tare a kai ga mijinta domin a lokacin da tai maka laifi kaza to haƙƙin duk abin da ya shafe ta yana ƙarƙashin mijinta ne don haka haƙiƙanin al'amari jama'a maganar da Ibn Hajar yayi tunanin mai yiwuwa haka ce wannan magana ita ce tafi cancanta ai tunani mai yiwuwa ba su kai ƙarata ga annabi bane dan yana bacci domin da yana bacci zai zama shine aula shi yafi dacewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan yanzu in wance tai maka laifi ko wance tai miki laifi madadin ka tafi ko ki tafi wurin iyayenta sai ki gaya wa mijinta sai ainihin ai ƙara zuwa gare shi na daya na biyu kana da ya gidan miji idan ka san cewa mijin baya nuna damuwa dan yazo ya same ka cewa kana yawan sa mishi ido kana yawan mishi katsalan da game da harkokin gidan shi kana yawan zuwar mishi gida in ka san baya damuwa akan haka zaka iya zuwa kai tsaye ko yana nan ko baya nan kai sallama ku zauna ku tattauna ko kai mata fada akan wani abu ko makamantan haka ina muka samu wannan mun samu a cikin hadisan Bukhari wadanda zamu zo nan gaba sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda ya ainihin je gidan Hafsa mun karanta wannan a cikin hadisi ya je ya same ta ya nemi mata ainihin fada yana bincikarta ya nemi mata kaza ya nemi mata nasiha da sauransu na biyu shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sadda aka samu ya je gidan Sayyida Fatima ya samu Aliyu bayana idan ba kuma ta ba mun karanta wannan ne akan cewa iyaye yana da kyau su rinka ziyarar gidajen auren ƴaƴansu mazan su da matan su dan su ji me ake ciki dan su bada shawarwari su yi nasihohi mun ji akwai dattijo a ainihin Amr ibn al-As shi ma dan shi sadda ya aure Abdullahi dan Amr yana zuwa ainihin shi Amr din gidan yace yaya surkatawa yaya halin mijin naki har ta kawo koke-koken da makamantan haka ma'ana dai abinda ake so a nuna ya halatta uba ya je ainihin wato wurin yarsa a gidan miji ya halatta uwa ta je wurin yarta a gidan miji amma dan kyakkyawan manufa kar ka je dan haddasa fitina tsakaninta da mijinta cewa yau shekara 5 da yi miki aure nawa kika tara me kike da shi yau kwana kaza da daura miki aure ko wata kaza ga wancan nan tayi kaza tayi kaza hannun adashi nawa kike zubawa ina fatan mun gane ya zama zaka je ne kamar yadda malaman farko suke zuwa sayyidina Umar ya je gidan ne da ya je samu Sayyida Hafsa yashi sai ya nemi mata wa'azi ya nemi mata nasiha cewa ki yi hakuri da halin rayuwa in kin nemi wani abu wurin manzon Allah bai sai miki ba karki damu karki tada hankalinki ki aiko ni mahaifinki sai in sai miki idan kin ga manzon Allah yayi wa kishi yake Aisha wani abu kaza 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 karki ainihin dauka da zafi ki turo wuri na abinda zan iya sai in yi miki. Kaga waɗannan shawarori ne na zaman lafiya. Amr ibn al-As ya je gidan ainihin auren dan shi ne, yace yaya surikata wa yaya, tace rayuwar alhamdulillah, sai dai kuma ka ganni kacakaca, bana wanka bana gyara jikina saboda danka ba shi da bukatata, kullun kwana yake sallah wuni yake azumi. To kun ga ire-iren waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da ake so iyaye su ba da muhimmanci akai, kuma gaskiya mun fahimci alheran su sadda ake aiki da su, sannan kuma a yanzu da aka ki aiki da su mun ga sharrin su. Shi yasa yana da muhimmanci iyaye su dawo da irin wannan abu. Ka zo kai sallama, yarka ta fito ko kai ka shigo, a zauna a tattauna, a yi mata nasiha, a ba da shawarwari da makamantan haka. Ina fata an gane. To wannan kenan. Sai kuma malam yace qauluhu fa'atabani Abu Bakrin, ko fa'atabani, ko haka ne ko Abu Bakrin wa qala ma sha Allahu an yaqula, da tace sai Abu Bakr yayi mun fada, ya farfadi maganganu gurgurdan wadanda Allah ya so. Sai malam yake cewa wan nuqtatu fi qawli Aisha fa'atabani Abu Bakrin wa lam taqul abi, me yasa Aisha bata ce sai babana ya zarge ni ba, sai ta ce sai Abu Bakr ya zarge ni. Me ake fahimta akan haka? Sai yake cewa li anna qadiyatal ubuwa alhanu, domin abinda ake sa rai a gani daga uba shine tausasawa, ko to a nan dukan ta yazo yayi, dan haka sai bata ce babana ba, sai ta ce Abu Bakr, kamar tana ishara wani ne sanada. Ina fata an gane, kaga balagarta. Wa ma waqa'a min al-itab bil qawli wat ta'dib bil fi'l mughayir li dhalika fi adh-dhahir, a zahiri irin wannan abun, to sai yanzu ya saba abinda ake sa rai uba yakenan, uba lallashi ake so. To da taga abin da yazo duka, yazo da zagi da kaza, sai tace sai Abu Bakr, sai ta fadi kaman ma wani ne ba 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 babanta ba. Ina fata an gane. Sai wannan malamai fiqh musamman suna daukan wannan dabi'ar, musamman kana karatun littafin al-muhalla da at-tamhid na Ibn Abdul Barr da makamantan su, malam da yake ya dace ne, dan haka suka yi mai kirari. Idan ko magana bai dace ba, kawai sai su ce wa qala wani, sai su fade shi da danyen sunan shi ba rawani a ciki. Ina fata an gane. To shine nan abin da Aisha take ishara, sai yake cewa falizalika anzalathu manzilatal ajnabi, dan haka sai ta aje shi kamar wani bare ne. Falam taqul abiba, tace babana ba. Ina fatan ka gane. Kauluhu, da tace din nan kuma yatununi, ko bayan malam yayi bayani duk da sabanin da malamai suka yi wanda nayi ishara akai yatununi din nan, sai yake cewa wa fihi ta'dibur rajuli ibnatahu walau kanat mutazawwijatan kabiratan kharijatan an baitihi, wannan dalili ne akan cewa uba zai iya ladabtar da yashi ko da babba ce tana da aure kuma tana can gidan mijinta, an yi wance ta zauna lafiya taki, sai ka samu bulalaka mai lafiya. Ina fata an gane. Ka sa a babban riga ka je, sai kai sallama ta fito, kawai sai ka danke ta kalla daftar da ita, haka ce akwai haka a cikin wannan. Tun da gashi nan waye sanar sheka Abu Bakar dukan nashi da yayi tsanani, dan ya ga annabi na kwance ne ya dan rinka mata da zunguri. Ina fata an gane. To ya halatta, aka ce ya halatta, ba a ce sunna bane, balle gobe kawai ka zarbu lala ka tafi ka ce sunna, a'a ya halatta in bukata haka ta kama. Ina fata an gane. In kuma kaga tana da kishiyoyi, kishiyoyin ta za su yi mata dariya ko ƴaƴa ko makamantan haka, sai kai hikima, sai ka aika mata ta nemi izini a wurin mijinta ta zo. Sai ta zo kun zauna, kawai shikenan sai ka tashi ka dan saba riga ka aje gefe guda, ka sa sakata kai, ka tattauda mata haka, ka ce kuma tai shuru ba magana, shine asirin ya rufu gida da waje kenan, kuma ya biya bukata. Ina fata an gane. Yawa. Shine sai yake cewa wa yalhaqu bidhalika ta'dibu man lahu ta'dibuhu wa law lam ya'zallahu al-imam. To a karkashin wannan kenan, ya halatta babba ya ladabtar da wanda yake karkashin ikon shi ko da liman bai bashi izini ba. In kana da da ko kana da dalibi, sai wani laifi zaka iya ladabtar da shi ladabtarwa da ko da sarkin gari ko hakimin gari bai baka izini ba, sai kai mishi. Ina fata an gane. Ina ma'anar haka kenan. Ka kama shi ram yayi kaza, kana da yakinin yayi wannan abu, sai ka hukunta shi. Saboda gashi Abu Bakar ibn Siddiq bai ce to shikenan kun kawo ƙara, bari manzon Allah ya tashi a ga ya mishi shi ya daftar da ita ba. manzo Allah ma yana bacci a jikinta Abu Bakar ya ladabtar da ita bai nemi izini ba. Ina fata an gane. Ba zai zama hadda haddi ba, wallahu ala. Abinda yake cewa banda haddi kamar yanke hannu ko kisa ko makamantan haka, domin nan kuma sai ya dauki wata ma'anar daban. Amma abin da ya zama ta'azir ne, horarwa, babu laifi. Haka nake fahimta insha Allah ta'ala. To shine sai mallam yake cewa kaga a irin nan shine zaka ga manya, zaka ga addakida ko ya kai shekara 30, kai akwai wanda naga yana dukan dan shi ko ya kai shekara 40. Ina fata an gane. Wani ya je Turai yayi karatu ya dawo, kawai sai dawo yace shi baya jin Hausa, kawai yazo rinka dattawan gari Turanci, akai baya Hausa. Kawai shine uban ya kira shi daki mallam, yasa sakata ya sassa mashi mallam, yace sai ya Hausa nan da nan, sai ga doya, rogo, ina kwana duk sun fito. Ina fata an gane. To kaga irin wannan ladabtarwa ne, shine ka jarawa mutum zama ya san inda yake. Ina fata an gane. Qawluhu fala yamna'uni min at-taharruki, da Aisha tace ba abin da ya hana ni motsi ko, fi istihbabus sabr, a cikin wannan akwai ainihin mustahabbanci, wato ana neman mutum da hakuri, liman nalahu ma yujibul haraka, abu ne ya same ka dole sai kai motsi ko sai kai ihu. Amma kuma in kai motsi ko kai ihu zaka cutar da mai bacci ko mai karatu ko mai sallah, to ana neman ka kai kai hakuri. Shine kuna kwance kai da matarka, sai kuna matar gantsara maka cizo, sai in kai ihu zaka tashe ta ka ruda ta, to sai ka daure. Na fata an gane. In yanzu sai ka tashe ta wance, rike nan, rike da karfi, lafiya kana wash, rike dai da karfi wash. Amma kaka ganjara ihu saboda kaka cutar da ita. Shine yake cewa au yahsulu bihi tashwish tashwish lina'im, ko ya zama zai zama akwai ruda ko tayar da mai bacci, wa kadhali musallin, ko kuma mai salla, au qari'in, ko mai karatu, au mushtaghilin bi ilmin, ko kuma wanda ya shagaltu da ilimi. To in ya zan zaka rudar da shi au zikir, ko kuma ya shagaltu da zikiri, to kar kai abin da ainihin wato zaka shawwasha mishi. Ina fatan mun gane. Qawluhu fa qama hina asbaha, da ainihin Aisha din nan take cewa da gari ya waye, da aka wato asuba tayi, sai annabi ya miƙe ko, wannan me yake nunawa? Tun dare annabi ya kwanta har zuwa yaushe? Har asuba kenan. To ina sallolin dare? A zahiri be ba, sai mallam yace wastu dilla bihi ala rukhsati fi tarki tahajjud fi safari, an kafa hujja da wannan hadisi akan cewa sallolin dare to mutun zai iya barin su, an yi mishi sassauci in yayi tafiya. Domin nafilfili nau'i biyu ne, akwai nafilfili masu ƙarfi, akwai nafilfilin da yake ba su kai waɗannan ƙarfi ba. A halin tafiya jama'a, sallar wutri mai tafiya zai yi ta, sallar duha mai tafiya zai iya yin ta, sallar ainihin mai take da sura raka'atul fajr mai tafiya zai yi ta. Amma raka'o'i biyu kafin sallar azhar, ko raka'a hudu, raka'a biyu bayan azhar, raka'o'i biyu kafin la'asar da makamantansu, duk an dauke maka. Domin in ka ce kuma kasuru ce za ka yi a zahar raka'a biyu, to kuma kafinta sai ka zo kai biyu, bayanta kai biyu, to da haka bagon maka cika ba, dama an rage maka ne don me? Don neman sassauci. To ka je ka karo guda hudu kuma an rage maka biyu. Saboda haka nafiloli waɗanda ake yi kafin da bayan sallolin farilla a halin tafiya, su an ɗauke maka su. To amma matsalar da ke a tambaya anan shine sallar darafa. Sai mallam yace wannan hadisin dalili ne akan sallar dare tana zama sassauci, ana iya dauke maka ita halin tafiya. To anan sai yake cewa in sabata anna tahajjuda kana wajiban alayhi, in ya tabbata cewa sallar dare wajibi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan zamu zo mu karanta ta a farko kitabut tahajjudi. Shin sallar dare ga annabi wajibi ce kamar yadda wasu malamai suka ce ko ba wajibi ba ce? Domin Allah ya ce mishi wa minal layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, da daddare ka tashi kai sallah. Ka tashi kai sallah umarni ne, to umarnin wajibi ne, ko akwai wani dalili da ya sarrafa wannan wajibci ya koma mustahabbi shi yasa annabi bai yi ba anan? To ga waɗanda suka ce sallar dare wajibi ce ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama, to anan suna cewa kenan tafiya ta sauke mai wannan wajibin. Ga waɗanda ko dama suka ce mustahabbi ce, to tunda mustahabbi ce kenan zaka iya cewa yau bai ga damar yi bane kawai shi yasa ya kwance shi. Wato ita tafiya annabi ya siffanta ta a cikin hadisi cewa wani yanki ce daga cikin wahala. Duk mutumin da ya saba tafiya ya san irin yadda ake fama da gajiya. Tafiyar nan a jirgin sama ne, a jirgin ruwa ne, a mota, a ƙasa, a jaki, a menene, don haka shari'a ta ɗauke wa mutum wasu abubuwa. To waɗannan abubuwan da aka ɗauke wa mutum su ba a son kuma a kaikaice je gayyato irinsu ko fiye da su. Shi yasa duk abin da zai zama mai nauyi ne shari'a ta ɗauke maka, to kai kuma kakka je ka ɗauko wanda ya fi su ko ya daidai da su. مالن يجي وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الناس فالتمس الماء فلم يوجد. وكما أن حديث دليلين أكمي باواجب بديك تتلوا دكاين صلى كمد الدوما دمك من تنحك في اللوكة صلى ياشدا. Misali yanzu lokacin sallah asuba bai badan gashi karfe 9 muke na dare, to ba za a ce wannan ina ruwan alwalaka na asuba ba, a ce dole ka tattala tun yanzu, a sai lokacin sallah yayi sai ka nemi ruwan, in baka samu ba sai kai taimama. To su abin da ya faru anan babu taimama a lokacin, ba su tattali ruwa ba, kuma inda suka tsaya ba ruwa, da lokacin sallah yayi aka nemi ruwa ba a samu ba, sai Allah ya ji tausayin sai ya saukar da taimama. Na fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kun ji waɗannan maganganu dai su ne ainihin maganganun da kaɗan daga cikin abubuwan da ke wannan gaba. Sai kuma gabar gaba da yake cewa fa anzalallahu ayatat tayammum qala ibn al-arabi da Aisha ta ce Allah sai ya saukar da ayat tayammuma. Sai al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ya ce hadhihi mu'dila, wannan matsala ce. Ma wajadtu lida'iha min dawa'in, ban samawa wannan matsalan magani ba. Wato abin da ya ruda Ibn al-Arabi da tace sai Allah ya saukar da ayat taimama. Ayoyin taimama a Qur'ani guda biyu ne, ayar suratul Ma'ida ko ayar suratul Nisa'i. Sai ce wannan matsala na kasa samo mata ainihin magani. Sai ce li'anna la na'lamu ayyal ayataini anati Aisha, don mun kasa gane wacce aya daga cikin biyun Aisha take nufi. Qala ibnu battalin sai ce hiya ayatul nisa aw ayatul ma'ida, ayar dai ita ce ko dai ta nisa'i ko kuma ta ma'ida. Shi ma ibnu battalin abinda ake cikin da shi ya kara maimaitawa, domin dama ai ayoyin guda biyu ne, ko dai ayar nisa ko ayar da ta zo cikin ma'ida, wacce ce Aisha take nufi. Wa qala al-Qurtubi, sai Qurtubi yace hiya ayatul nisa'i, ita ce ayar da take cikin suratul nisa'i wanda muka karanto a farko-farkon kitabul haid kenan. Sai yace wa wajjahahu bi anna ayatul ma'ida tusamma ayatul wudu wa ayatul nisa' la dhikra laha la dhakara la ko لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم. شيء الإمام القرطبي سيفا تعون كسكري دوات فهمتا دي لكو سيتي آير دا آئشة تكيني في إتتي آير سورة النساء إتي أبن ديسا كنفة دهكا يتي سبودا إت آير دا تزو تكين سورة المائدة أي إت أنا كرانتا آير الولاني آير دا تزو تكين سورة النساء ita ku aya ce wadda yake babu magana alwala a cikinta. Don haka nan da Aisha ta ce sai ayar taibama ta sauka, don haka ayar suratul nisa ake nufi. Kaji Qurtubi tashi fahimtar. Sai mala yace wa awrada alwahid fi asbabin nuzul hadha alhadith inda dhikri ayati nisa aidan, alwahidi ma sai kawo wannan ainihin ayar da Aisha take nufi sai yace ayatul nisa ice. Ku dubi yadda jeren giyar malamai masu ɗimbin yawa jama'a matsala te matsala, saboda dalili ɗaya wanda gashi malam zai warware. Sai ce wa khafiya alal jami', abin da ya koyi ga duk waɗannan malamai shine ma zahara lil Bukhari, abin da ya bayyana ga Bukhari min annal murada biha ayatul ma'ida, cewa abin ayar da ake nufi ita ce ayar ma'ida bi ghairi taraddudin, babu wani kokwanto. لرواية عمرو بن الحارث saboda Amr dan Haris ya rawaito wannan ainihin hadisi iz sarraha fiha biqawlihi a ciki qarara ya fito qarara yace fa nazalat ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati wannan ayar ina ce ayar ma'ida ce ita ce aya ta 6 cikin suratul ma'ida ga riwaya ta bayyana qarara to menene yake nufi cewa abin da ya boye gare su sai bayyana ga Bukhari kun ga Bukhari da ya tashi sai kawo ayar da Aisha din take nufi ishara akan wannan hadisin yazo ne dan ya fassara ita wannan ayar ba waccan ayar ta cikin suratul nisa'i ba sannan kuma ai a lafazin Bukhari yazo da me yazo da wa aidikum minhu a cikin ayar nisa'i babu minhu to asalin abin da ya ja wannan shine abin da yake samun da yawa daga cikin mutane shine duk sanda kake bincike a wata matsala kar ka takaita wajen binciken ka dangane da gayyato riwayoyi riwayoyi sune suke fassara wata riwaya guda ɗaya da kake da ita kana da riwaya ta ce kaza sai ka kasa gane kazan nan me ake nufi yana daukan fuska biyu ko sama da biyu sai ka ce bari ka binciko wannan hadisin a cikin wasu littafai garin bincikowa sai ka ga abin da kake nema qarara ya bayyana shikenan sai ka fitar ga wannan haufin shine abin da Ibn Hajar yayi ana wannan ayar ita Ibn al-Arabi yake cewa wannan matsala ce wadda har yanzu ya kasa nemo mata magani shine Aisha tace sai ayar taimama ta sauka to ayar taimama a Qur'ani guda biyu ce wacce Aisha take nufi ko kun fahimta jama'a sai ayar taimama ta sauka to wacce sai ainihin malam yace ai qarara an samu riwayar da ta bayyana cewa Aisha ta karanto ayar da cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati wannan dalili ne akan wata aya ayar suratul ma'ida aya ta 6 wannan aikin shine malaman hadisi suke kira tatabbu shine kana da hadisi ka gamsu ya inganta ka gane ma'anar shi kana son ƙarin hanyoyi da ƙarin kalmomin da za su ƙara fito maka da abubuwa ƙarara sai ka shiga wasu littafai kana neman wannan hadisi kana nemo shi sai ka ga ya zo maka da wani lafazi misali akwai hadisin da yake cikin 40 hadis da riwayar Nasa'i me yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai riwayar wannan hadisin ta zo a cikin musnad al-Imam Ahmad da ƙarin cewa min al-khairi kenan duk abin da zaka so dan uwanka ka so wa kanka amma sai in na alheri ne yanzu wannan riwaya ta bayyana haka to waɗannan matsalolin jama'a suna jawo fitintunu da yawa musamman a yanzu da ake da ƙarancin malamai na fiqh sai mutafaqqiha sai mutun ya rike wata magana sai ka ce dalili sai ka kawo maka hadisi sai ka ce ai wannan hadisin ya zo da wani lafazi wanda ƙarin lafazin shi ya fito da fassarar da baka fahimta ba har ta ja maka kuskuren fahimta sai ce sam ai shi dai ya samu hadisi sai zama to ai hadisin da ya rike anan ko shine wancan hadisin amma ya zo da cikakken lafazi sai ka ce me yake faruwa ita ce maganar da ne muku ishara a dazu malami ne ya zauna yana karantar da dogon hadisi tun farko kanana ana cikin karatun ba a je ƙarshen hadisin ba sai shakuwa ta kama ka ko harawa ko wata larura sai ta fitar da kai iya inda ka ji nan ka haddace in ka je sai ka bada shi sai aka waye gari kai din nan kuma kai ne ka fara kaiwa mutanen sokoto wannan hadisi amma rabi ka bayar ana nan sai wani ya zo daga baya wanda shi ya zauna tun daga farkon majalisin har ƙarshe ajin ku daya ya ji hadisin gaba ɗaya sai ya kai musu hadisin sai a ce hadisin daga malami ɗaya ne amma wani ga yadda riwaya shi ta tsaya wani kuma a cikin tashi riwaya an samu ƙari ba wai shi wanan ne ya ƙara ba a wanan na farko bai ruwaito hadisin duka ba ne ko kuma ka je wurin malami yana cikin nishaɗi sai zauna ya karantar da kai hadisi duka wata ran sai wani ya je wurin shi malamin baya cikin nishaɗi sai malamin ya ba wannan ɗalibin rabin hadisin wannan bincike ne mai zaman kanshi kana bukatar ka je ka karanta littafin muzakkiratun fi usulil fiqh ta malam Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti zaka ga bahasi akan me yake kawo gutsatsarin riwayoyi to kuma wace hanya za a bi a rinka harhada su wannan na daga cikin fa'idar da Allah ya yi wa malam Muhammad Nasiruddin al-Albani baiwa a tsakanin malaman hadisi da ke rayuwa a wannan zamani shine kokarin jam'i kokarin harhada riwayoyi waɗanda suke ballallu sai hada su sai ma'anar sai ta fita shi yasa da ya tsayaye irin wannan aikin a cikin muktasar na sahihul bukhari kamar yadda nazo da shi nan wani lokaci shi da kanshi sai yake cewa wannan wani aiki ne wanda babu wanda ya taba gabatar da shi akan sahihul bukhari domin kun ga me wannan magana take nufi da a ce ibnu al-arabi ya samu irin wannan jam'in da aka yi wa sahihul bukhari da bai shiga wannan matsala ba dan in ka je ka karanta sahihul bukhari daidai inda wannan hadisin yake da wannan aikin da albani ya zaka ga ya kawo hadisin da cikakken riwaya yadda yake baka da cikin wannan matsalar dan haka nasiha ta zuwa ga malamai da daliban ilimi shine in zaka shiga harkar hadisi kasancewa harkar hadisi ta sha bamban da ta qur'ani shi qur'ani an gama yi mishi manya-manyan abubuwa guda biyu shine duk abin da ka gani a cikin qur'ani tatacce ne ingantacce ne babu tantama a kai to hadisi ba a yi mishi wannan aikin gaba ɗayan shi ba abu na biyu dukkan wata qira'a ko wata riwaya ta wata qira'a wadda take mutawatira to malamai sun ruwaito ta alqur'ani kuma sun rubuta ta kuma mahaddatanta sun haddace ta don haka babu tantama akan haka to amma hadisi har yanzu ba a zauna an yi mishi wata mausu'a wata encyclopedia wato wata taska da za a ce duk hadisan da ke nan gaba ɗayan su su ne hadisan annabi da suka inganta duk wanda baka ganshi anan ba to ba ingantacce bane wannan ba a yi ba abu na biyu ba a harhada gutsatsarin ruwayoyi a duk inda suke ba dan haka har gobe akwai aiki akan malaman hadisi shine in ka samu hadisi cikin sahihul bukhari ya tabbata ya inganta to koma cikin sunanin nasa'i dauki muwatta dauki sunanin darimi dauki sunanin sa'id ibn mansur ka nemo wannan hadisin karshe sai kaga wani lafazi wanda zai taimake ka wajen gane ma'anar wannan riwayar da ke cikin sahihul bukhari to wannan aiki ne wanda hakikanin al'amari baya bukatar gaggawa to yanzu kuma mutane gaggawa suke ya je ya karanto hadisin ya marma zai zo ya fada da ya zo ya fada an ce mishi hadisin ma ba ma'anar shi kenan ba sai ya ce shi bai yadda ba shi abin da ya rike din ya rike wannan dalili ne akan me akan kuma karambani na cewa asali shi ba ma fagen shi bane hadisin kenan domin malaman hadisi ba ma a samun su da irin waɗannan abubuwa ta iya yiwa ka ce to ya aka samu ibnu al-arabi ibnu al-arabi ya fi karkata zuwa ga fiqh ina fatar mun gane imam al-qurtubi kuma wannan da aka kawo ya fi karkata zuwa ga tafsiri idan kun fahimci wannan matsalar da kyau ibnu hajar ko da ya fi karkata zuwa ga hadisi fa sai ce ai gashi ya gano riwayar da ta zo da karara cewa ayar suratul ma'ida ake nufi to wannan shi yasa ya yaba wa bukhari cewa bukhari ya gano abin da basu gano ba dan da bukhari ya tashi buɗe babin bai buɗe babin da ayar suratul nisa'i ba sai ya buɗe ayar babin da ayar suratul ma'ida ishara akan cewa wannan hadisin ya zo ne dan ya bayyana wannan ayar ce ake ishara zuwa gare ta ina fata an gane Allah ya taimake mu to sannan sai malam yake cewa da kuma Allah yake cewa fatayammamu din nan ko fatayammamu ai mun ji dai ma'anar tayammamu cewa ku nufi ko to sai yace wastudilla bil aya an yi hujja da wannan aya ala wujubin niyyati fit tayammum cewa niyya wajibi ce a tayammama kamar yadda niyya take wajibi a alwala sai yace li'anna ma'ana fatayammamu iqsidu kama taqaddama domin ma'anar tayammamu din nan shine me uqsidu wato ku yi nufi wa huwa qawlu fuqaha'i al-amsar wannan ita ce maganar da manya-manyan malamai na birane irin su Imam Malik da Ahmad da Shafi'i suka fadi illa al-Auza'i sai dai shi Auza'i shi kan ainihin yana cewa niyya ba wajiba bace ga ainihin taimama to wannan magana tashi babu dalili akai wa ala annahu yajibu naqlu at-turabi to ga mas'alar da nake mana ishara shin sanda ka sa hannunka a ƙasa ko akan dutse ko akan yashi ko akan duk abin da ake tabawa domin yin taimama, to malamai sun yi hujja da wannan cewa fatayammamu sa'idan tayyiban dinnan akan cewa wajibi ne a samu furbushin ƙasa a ainihin wannan hannu naka da ka dangwalo. A ƙarƙashin wannan sai suka ce wala yakfi hububur rih bihi بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ. هذه مسألة تفكه إذن جنبا تساميك جماعة دراك فأمبان تأكين كبوت لديني إلن نقرقاجا أنا روان سمسيك توبي رواي دكيك كي تتشتو لا كي تتشتو لا شيك ننسيك فتوكاي أكا شيء ياي كان بقاطع الولا سي روان سميته كوي سيك تأي عروا كي تأي كي تأي كان أي حكا Allah na zubo maka daga sama kana yi daga sama, kun fahimta? To taimama fa, sai suka ce idan guguwa ta taso sai ka taru guguwa haka daga shafaka ta yi ko ba ba ita ce matsalar da suke tattaunawa. Wai kamar yadda ruwan sama zai taso ya halatta kai wankan jana ba ko alwala, to in guguwa ta taso in ka tari iska haka ka zo kai taimama ta yi ko ba ba. Su waɗannan malaman suka ce bate ba, sai malam ya ce wal azhar al ijza, magana da tafi ƙarfi ita ce taimama ta yi, liman qasada turaba min ar rihi al habba, wanda guguwar ta taso sai ya nufi wannan kura da nufin me, da nufin taimama, sai ya shafa ya ce ta yi, sai ya ce bi khilafi man lam yaqsid, sabanin wanda ya tara ne kawai bi ainihin niyya ba. Kenan ashe alwalar ma in ruwan ya dake ka ya wanke maka ko ina ko ka ciccuɗa ko ina, in baka yi niyya ba ta zama me kwaskwarima, bata zama alwala ba. Sai ya ce wa huwa ikhtiyaru Sheikh Abi Hamid, wannan magana ita ce magana da al-Imam al-Ghazali ya zaba daga cikin malaman fiqh, kuma ita ce daidai. Kenan wannan yake nuna maka me, ashe asali ba ƙurar bace, qasdin ne, domin an ce ƙurar ce to wanda ya akan dutse fa ko kuma yashi wanda galibin yashi ma bai da ƙura a jikin shi, don haka ashe niyyar ce tare da samun abin da zai iya zama sababin taimama din. Haka zaka ga malamai suna tattauna irin waɗannan matsalolin kana karatu cikin fiqh, wa ala ta'yin sa'id at-tayyib lit-tayammum, sannan kuma wannan dalili ne akan cewa lallai sai an samu wuri mai tsarki, ba za a samu wuri wanda yake mai najasa ba a taimama. Lakin ikhtalafa al-ulama fi al-murad bi sa'id at-tayyib kama sayati fi babihi qariban, malamai sun yi sabani me ake nufi da wuri mai tsarki, to za a zo a tattauna yace ba da nisan nan ba insha Allah. Wa ala annahu yajibu tayammum li kulli fariida, sannan kuma malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa to taimama ba kamar alwala bace, zaka iya alwala daya sai kai salloli fiye da biyu na farilla, amma taimama fa sai suka ce kowace sallar farilla sai kayi mata taimama. Sai malai ya ce wa sanadkuru tawjihahu wa ma ko yuraddu alayhi ba'da arba'ati abwab, yace amma ba mu fadi yadda wannan magana take da kuma yadda za a raddinta, magana ba ta da asali ba daidai bace, domin ita taimama wakili ya ce ko madadin mecece, madadin alwala, dan haka yadda in ne alwala ɗaya zan iya yin salloli biyar to haka taimama ma ya halatta, ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu, wannan gabar kenan. To sai kuma waccan gaba da malai yake cewa mahiya bi ada, a cikin hadisi take cewa mahiya bi awwali barakatikum, ko kun san Usayd dan Hudayr ko sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka. Kaje ka karanta littafin Usdul Ghaba da littafin Al-Isti'ab ila Ma'rifatil Ashab da ainihin littafin Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba, zaka ga wane ne Usayd dan Hudayr. Ku rinka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haske ne alheri ne, wasu mutane ne da ba a taba samun mutanen da suka yi wa annabi biyayya irin su ba, babu wani annabi da ya taba samun mabiya irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan babu sahabban wani annabi da suka taba wa annabin su biyayya irin waɗannan sahabban. Sai haka malamai suka ware su da tarihi. Ibn Abdul Barr ya yi littafi mujalladi 4 ya sa mishi Al-Isti'ab ila ma'rifatil ashab, kokarin gamewa game da gano suwaye sahabbai a ciki yayi tarihin sahabbai. Sannan al isaba fi tamyiz sahaba, Ibn Hajar mai Bulughul Maram shi ma yayi akan tarihin sahabbai. Al imam Ibn al Asir shi ko yace usdul ghaba fi ma'rifatis sahaba, kuma kamantan haka, ma'ana littafi ne shi mujalladi 8 manya manya game da tarihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Al imam al Asbahani yayi littafi ma'rifatis sahaba. Al imam Ahmad ibn Hanbali shi ma yayi ma'rifatis sahaba. Al imam Abu Nu'aym shi ma yayi ma'rifatis sahaba. Lallai ne a san suwa ne sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wasiyar dan fodiyo da malaman kasar Hausa ba su yi aiki da ita ba, wadda ta zo a ƙarshen littafin Tamyizul Muslimina minal Kafirina, da dan fodiyo yake cewa da kuma sanin akhbaru salafi min as-sahaba wat tabi'ina, sai ya ce wal iqtida'u bihim. Daga cikin abubuwa guda hudu masu haskaka zuciya waɗanda suke kawo haske a cikin rayuwa, dan hodiyo yace a karanta tarihin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai, yace sannan da kokarin kwaikwayon su in an karanta tarihin da malaman ƙasa Hausa suka yi taqa'usi akan haka, suka yi zaman su ba su yi wannan aikin ba. Shi yasa sai aka waye gari ba a san su waye sahabban ba. Shi yasa aka haifi wasu shegu sai suka taso suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ina fata an gane. Saboda me? Saboda ba a san su ba. Abinda muke cewa shine ya za a yi tadaruki a gyara wannan kuskuren? Za a iya gyarawa. Ina malaman Islamiya? Ina malaman masallaci? Ina masu rubuce-rubuce? Ku rinka yin rubutu game da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani hadisi da mutum zai yi musu game da falalar sahabbai, zai yi musu game da falalar sahabbai kuma da tazo cikin Qur'ani ne? Zai iya tawilin hadisi, zai iya tawilin aya ne yace wannan ayar ba sahabban Annabi ake nufi ba, sahabban Annabi Isa ake nufi? Zai yi? Dan haka jama'a, wannan mas'ala ya kamata duk malamin Islamiya da mai wa'azin masallaci da mai hudba ya dauka cewa tana da muhimmanci. Mafi karancin yadda za ka yi ka'idar da wannan wasiyar ta dan fodiyo shine in ka zo kana karantar da hadisai, duk hadisin da ka zo za ka karanta ka yi musu tarihin wanda ya rawaito hadisin daga cikin sahabbai. Mafi karancin abin da za ka yi kenan, in ba ka ware darasi na musamman akan tarihin sahabbai ba, sai zama Bulughul Maram kake karantarwa, 40 hadis kake karantarwa, 70 hadisa kake karantarwa, Almi'an Nabawiyya, Almi'an Nisawiyya, wane ne duk waɗannan irin littattafai da suka tattara hadisai? Duk sanda aka zo aka ce an Maimuna ta radiyallahu anha, sai ka zauna ka ce wace ce Maimuna? Ka zo kai tarihin Maimuna, sannan sai ka dubi abin da dan fodiyo yace wal iqtida'u bihim. Idan mutanen banza ne, dan fodiyo zai ce ai koyi da su, a karanta tarihin su, sannan a kwaikwaye su. Saboda haka jama'a, wannan aikin ina fadi karara babu waɗanda za su yi shi a Najeriya sai ahlus sunna. In ku aka ce ahlus sunna a Najeriya, to daga waɗanda ke danganta kansu zuwa ga salafiyya, sai waɗanda ke danganta kansu zuwa ga izala, waɗannan ne ahlus sunna kadai a Najeriya. Sauran sun zama munafukai, sun yi shuru. Abin da ya ja musu zama munafukai suka yi shuru shine wai su ba sa son su bayyana cewa su sun karkata ga wuri kaza. Dan haka hatta abin da ya shafi sahabban, in an zaga ba za su fito su yi magana ba, ba za su bayyana darajojinsu ba. Wannan sai ya mai da su zunzurutun munafukai, ba su da bambanci da Ubayy dan Salulu. Domin shin bayyana tarihin sahabban kuma ya zama laifi? Ba laifi ba ne, amma wai shi dan haɗin kan musulmi ne, dan yawon haɗin kan musulmi ne, yana tsoron kai ya fito yana tarihin sahabbai a ce to shi yanzu yana cikin ahlus sunna, wai shi kuma yana so in ya tafi wurin arna yan shi'a su amince da shi, zai kira su zuwa ga haɗin kai. Dan haka me wannan magana tawa ke nufi kenan? Wajibi ne ga masu danganta kansu zuwa ga salafiyya da izala kenan, su kadai ne suka yadda da sahabban manzon Allah a Najeriya, to lallai su tashi su bayyana wa duniyar Najeriya suwaye sahabban, in ba haka ba sauran gaba ɗaya sun munafince ba ruwansu da waɗannan matsalolin. Wani sai je kama wata matsala ta siyasar addini, sai ta magana a kan cewa wannan matsala ce tafi muhimmanci, ya manta cewa waccan ita ce ra'asul amr, ita ce zirwatus sanam. Ai shi abin da yake so yanzu yaran mu su yi kokari su yi passing jam, yaran mu su yi kokari su yi kaza, wannan manufa ce mai kyau, amma sunanta siyasar addini kuma tana da kyau, amma bata kai daraja sahabbai daraja ba. So da haka ya kamata ahlus sunna ku fadaka ga wannan da wuri, ku karantar da mutane su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Misali, ka je ka bi Qur'ani ka ce duk ayoyin da suka yi magana akan sahabbai, sai ka je ka tattaro su gaba ɗaya, sai ka rubuta su wuri guda, sai ka raba wa ɗalibanka na Islamiya gaba ɗaya, sai ka ce duk ranar Alhamis ko duk ranar Talata ko duk rana kaza ku taru, zan rinka muku tafsiri, sunan tafsirin at-tafsirul mawdu'i. Tafsiri ne akan wata matsala, wata matsala ce ita ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna son mu ji me Allah ya ce game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan irin tafsirin shahararre ne a wurin malaman tafsiri. Karanta ad-doktor Muhammad al-Zahabi a cikin littafin shi at-tafsir wal-mufassiruna, zaka iya daukan wata matsala ka ce alwala a cikin al-Qur'ani, sai ka bi duk ayoyin da suka yi magana alwala, sai ka ce kafirai a cikin al-Qur'ani, sai ka bi duk ayoyin da suka yi magana akan kafirai. To wannan jama'a yana daga cikin hanyar da za a yada wannan manufar, ita ce ka bi koda photo star zaka bi ka yi wa ayoyin Al-Qur'ani waɗanda suka shafi sahabbai. In ba haka ba, a samu wani ya zauna ya typesetting ɗinsa akan computer. Ina fata an gane. Sai ainihin a haɗa su shafi huɗu ne, shafi biyar ne, sai a ce matan aure na anguwa kaza, ku taru za a rinka muku tafsiri din rana kaza. Ko kuma azumi ya zo, sai ka ce matan anguwan nan gaba ɗaya za ka yi musu tafsirin azumi ne akan ayoyin sahabbai. Wannan daidai ne, akwai shi a cikin ilimin tafsiri. Sai zama tafsirin an yi ko ba a yi ba, an yi kuma an haifar da wata fa'ida mai girma, ya fi irin wannan tafsirin da suke na ɓata lokaci. Ka saurari tafsiri har ka gama, baka san menene mai tafsirin, wanne saƙo yake so ya isar, mecece manufar shi, wai shi yana ta tasatturi ne, yana ta ɓoye kanshi ne, ka a gane shi kaza ne, ka a gane shi kaza ne. To kuma duk ya gama, da ya gama sai mu ce to mun gano munafiki ne, shikenan. Allah ya taimaka. To jama'a kun ji da yake cewa anan mahiya bi awwali barakatikum, ai wannan ba ita ce albarka ku ta farko ba, ai bal hiya masbuqa bi ghayriha min albarakat, wasu albarkatai sun gabaci wannan kafin wannan ma yake Aisha. Wal muradu bi ali abi bakrin, abinda ake nufi da iyalan Abu Bakar ko, to nafsihi wa ahlihi wa atba'ihi, da shi kanshi da iyalan shi da mabiyan shi su ne ake nufin alu Abi Bakr. Tashi nan wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna, ala fir'auna anan ana nufin fir'aunu wa ahlihi, don haka nan da aka ce alu Abi Bakr ana nufin Abu Bakar da shi da mutanen shi. Wa fihi dalilun ala fadli Aisha, wannan dalili ne akan daraja as-sayyida Aisha wa abiha da babanta, wa takrarul baraka minhuma, kuma wannan dalili ne akan cewa albarka tayi ta samuwa tana maimaituwa ta hanyar as-sayyida Aisha da mahaifinta Abu Bakar as-Siddiq. In kuka duba jama'a, da tarihin shehunnai ake, kuma shehunnan ma din na ƙarya aka yi ta wa mutane tarihin su. Sai a ce wani shehi ne ya zagaya bayan gari da la'asar, sai ga wani dan gulbi, sai ya tsallaka, ashe kogin maliya ne, wai kawai sai ganshi a gaban Ka'aba. To yanzu wata fa'ida ka dauka daga wannan kissar? Wannan tatsuniya ce gwamma a karanta maka dare 1001. Ina fatan mun gane. Wallahi barna ce akai ta yi a kasan nan, wanda matasa da suka taso shine sai suka rude har sai suke ganin ai bata lokaci ne ma ake. Yaushe irin wannan barnan ma za ta gyaru? Wallahi za ta gyaru, dan duk wannan barnar jama'a bata kai ɗaya bisa ɗarin barnar da annabi ya samu a Makka ba. Amma waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan aka bi aka gyara barna ko? Kuma in da gaske kuke ku ɗibo waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan, ku ga cewa bata gyaru ba. Daga shekaru 40 zuwa yanzu da ahlus sunna suka fara da'awa a Najeriya, an samu canji ko ba a samu ba? an samu. Amma kun san cewa wannan barnar an fi shekara 100 bid'a sun hada kai da tura mulkin mallaka sun bata kasar, an danna addini ba a karantarwa, an zalunci mutane. Ahlus sunna suka zo suka fara karantar da mata a kasar nan. In ka karanta duk sharrin da aka yi wa dan hodiyo sai da aka yi wa ahlus sunnan Najeriya, dan haka dan hodiyo bai yi rubutu akan wata matsala bayan bid'a akan wajabcin karantar da mata ba, sai da ya rubuta tafai kusan guda 7 akan matsalar wajabcin karantar da mata, saboda ba sharrin da basu yi mishi ba da yazo yana karantarwa. Da aka zo aka sake juyawa ana karantar da su, ba irin sharrin da ba aiwa musulmi ahlus sunna a kasar nan ba. Da aka daure aka ci gaba da karantarwa, yanzu suna karantarwa ko ba su karantarwa su din, suna ashe an taimake su. A lokacin da suke wa ahlus sunnan ce kaji sharri suna karantar da mata, su da suka tashi fara karantarwa da daddare suka fara a rimfar kwano kuma ana sakin labule. To waye ga zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran. Ba irin sharrin da basu yi ba, amma wallahi duk da suka gama a ci kaji a rimfar kwano da labule suke karantar da mata, kuma namiji aka sa yake karantarwa. Mu ku ahlus sunnah mu kiya ku ji wanda duk bai sani ba jama'a, mace ce ta fara karantar da mata a gidan Alhaji Usman mai agogo a Muciya, ba namiji ba, mace ce ke karantar da mata, ita ta fara karantarwa, sai da ta wajen shekara 7 tana karantarwa, sannan aka samu namiji aka kara. Amma su namiji aka sa gundirere yana karantarwa da daddare, kuma da daddare kuma a cikin rumfa kwano kuma da labule. Saboda haka abinda muke gaya wa ahlus sunna, ku daina damuwa, yan bid'an Najeriya masharranta ne, bayan sharri suna da hasada. Duk abin alherin da ka fara za su ta saka da bala'i, idan ka bari sai su yi maka dariya, in ka ci gaba fa sai su dawo su kwaikwaye ka. Kun san cewa yanzu duk fassarar Malam Abubakar Gumi suke karantawa, kuma fassarar Hausa ta Malam Abubakar Gumi ita suke karanta, ita suke karantarwa a makarantunsu. Amma san da ya cewa suka yi bai iya ba, ya yi ɗauki saka. Amma yanzu fa mahasada ne, miyagu ne. Don haka wallahi ku yi taka tsantsan, ka taso kana abu wai dan bid'a dan yayi hasada, dan yayi kaza, dan ya ce kaza, wai sai ka ce to tunda suna surutu a canza. Yan bid'an na Najeriya ita kanta bid'a ba da gaske suke ba. Inda zaka gane ba da zasu yi kwana biyu sai ga sun watsar da ita. Yanzu wancan fitsararren na Kano bana kun san da suka hau maukibi mai yace cewa dama fa su abin da suke ba addini bane. A wurin maukibin yace dama yace ba addini suke ba, kawai suna morewa su ne. To kaga kai da in ka dauka cewa addini suke, kaji dan iskan yace ba addini suke ba, kawai yana raya addinan iyayensu ne kanawa tsumburbura da sauran maguzawan da ke abin nan. Kawai yace wasan gargajiyansu ne kawai suke raya, yace dama ba addini suke ba. To kaga kai da ka shake kana ta cewa addini kake kana ta zufa katan, kawai kaji shi shugaban tafiyar ya hauka tafila yace ba addini ake yi ba. Saboda haka ku daina damuwa ahlus sunnan Najeriya, ku tashi ku karantar da mutane, duk abin da zasu ce sun dade basu fada ba, zasu dawo su bari, ba da gaske suke ba, makaryata ne sannan mahassada. Ku tashi ku karantar, in sun yi magana, in ma kai ka gaza abin da zaka ce sai ka ce ai dama ba addinin mu dai da ku ba. Wato matsalar shine in dan bid'a ya haife ka, ko kuma dan bid'a ya girmar da kai, ko dan bid'a mai gidanka ne, to Allah ya ji kanka, Allah ka kade, don zaka waye gari kana ganin martabar dan bid'a. To in dai Allah ya jarabce ka da ganin martabar dan bid'a, to ka lalace, sai ya zama yadda kake kallon George Bush to haka kake kallon dan bid'a. To in baka kai wannan matsayin ba, to akwai matsala ta tare da kai. Shine kana ganin cewa wannan akwai wata kima da ta rage mishi, to wallahi akwai matsala. Shi yasa sai su zo su yi ta ruɗa ku, to aizuwa na sun ce kaza. Yanzu duk abin da Bush yake faɗi akan addinin musulunci yana damun ka? Matsayinsu ɗaya da yan bid'a ai, kawai sai ka kwantar da hankalinka. Lakum dinukum waliyad dini.
Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji. To shine malam yake cewa wa fi riwayati Amr ibn al-Harith laqad barakallahu lin-nas fiikum. A cikin riwaya Amr dan Harith cewa yayi Allah yayi wa mutane albarka mai yawa game da ainihin wato ku mutanen gidan Sayyidina Abubakar as-Siddiq Allah madaukakin sarki ya kara muku yarda. Sannan a cikin wata ainihin riwaya gashi yake cewa fi tafsir Ishaq al-Busti min tariq ibn Abi Mulaika anha anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala laha ma kana a'zam baraka barakati qiladatiki. Anan kuma cewa yayi wace irin albarka ce wannan ainihin abun waya nake yake da ita wato abun waya nake yana da albarka yake Aisha tunda tsinkewa abun waya na naira 12 ya ja sauka ayat taimama kaga wannan abun waya dan albarka ne.
Na'am.
Wa fi riwayati Hisham ibn Urwa al-Atiya fi al-bab alladhi yalihi fa wallahi ma nazala biki min amrin takrahinahu illa ja'ala Allah lil muslimina fihi khaira. A cikin riwayar da zamu karanta nan gaba ba da dadewa ba cewa ai ba wani abu da ya faru gare ki yake Aisha wanda kike kyamashi sai da Allah ya sanya kuma ya zama alheri ga musulmi. Wa fi nikahi min hadha al-wajhi illa ja'ala Allah laki minhu makhraja wa ja'ala lil muslimina fihi baraka. Duk abin da ya same ki wanda ya kuntata miki sai da ya zama albarka gare ki sannan kuma ainihin wato ya zama kika samu mafita musulmi kuma suka samu albarka. Sai malam yake cewa wa hadha yush'iru bi anna hadhihi al-qissa kanat ba'da qissatil ifki. To wannan yana nuna wannan matsalar da muka karanta a cikin wannan hadisi ta faru ne a cikin bayan hadisatul ifki kuma ko to ita ce matsalar da muka fara tattaunawa a dazu. To sai mun zo a gobe insha Allahu ta'ala za mu tsaya mu tattake wuri gaskiyar lamari zaka ji hakikanin al'amari bayan hadisatul ifki ta faru wadda hadisatul ifki ita ma abun wuya ne ya tsinke aka sake fitowa za a sake wata tafiyar Aisha ta sake aro abun wuya a wurin yatta Asma'u ta zo kuma ya sake tsinkewa a karkashin haka matsalar ta faru ne so biyu kuma duk abin da ya ja ta shine tsinkewar wannan ainihin abun wuya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin mu tashi jama'a muna dan son mu dan yi wa jama'a wata tunasarwa dangane da sidina da aka fara sayarwa na DVD. Jama'a sun fara kuka akan cewa kuma DVD din yayi tsada muka ce to gaskiya dai sai dai jama'a kawai su bar mana abun mu duk abin da kaga mun fitar in yayi tsada to babu ragi kawai sai dai ka siya ko kuma ka hakura. Abinda muke nuna wa jama'a shine shi dan adam yana da wuya ba mu san yaya mutane suke so ba. Shin jama'a kuna so ne mu je mu yi karatu mu zo mu hada da'awan mu sai kuma mu zo mu ce muku jama'a ya kuke so mu yi? Ba zai yiwu ba ai domin shawarwarin yadda kai ka bayar daban da yadda wani yake so. Dan haka mu dake da'awar abinda mu ga ya dace kawai in muka yi sai dai ka karba. Misali DVD nan abinda muka tsara shine kowane plate daya za a sanya karatu daya kuma haka sanya karatu dayan nan za a sayar naira 200 in ya fita garin nan ake sayar da shi 250. The same technology the same quality na DVD ne fa gashi nan wannan da nake gaya muku ran nan wanda muka ce za mu fara sawa a gidan radio ko gidan television na Khalid Yasin irin su dai komi da komi ne fa amma naira 1,600 ne ake siye a nan garin da Kaduna da ko ina ina mu muka ce naira 200. Saboda haka gaskiya jama'a maganar cewa a hada karatu 5 ko 10 ba za mu yi ba abinda muka tsara kenan za mu yi kowanne DVD za mu fitar da 1 ko 2 1 ko 2 1 ko 2 wannan kuma wata hikima ce wadda